sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 27 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kungiyar ECOWAS ta sasanta rikicin kasar Mali bisa sharuɗoɗin da suka hada da cewa
sannan gwamnatin Mali ta yi iya kokarinta shugaban ɗan hamayya da aka sace Ismaila Sisi gwamnati ta yi kokari ta dawo da shi.
Za kuma a ji cewa sojojin ruwan Najeriya na shirin wani babban atisaye. Za a ji kuma wani rahoto na musamman kan takaddamar da ake yi game da batun nada Femi Kayode sadaukin shinkafi. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wannan shekarar za ta iya kasancewa ta kafa tarihi ga Amurka idan aka gudanar da zaben kasar ta hanyar tura wasiƙo ga masu zabe kuma lamarin na jefa fargaba kan batun da ya shafi tsaro. Amma jami'an zabe sun ce suna da tsare-tsaren da za su sanya a samu nasara ta hanyar da ake amfani da aika wasiƙo yayin da batutuwan da suka shafi lafiya a daidai wannan lokaci na annobar COVID-19 suka tilasta wasu jihohin gudanar da wasu zaɓuka ta hanyar amfani da wannan kafa. Ta yi tsakanin kuri'u miliyan 90 da miliyan 105 na iya zuwa ta hanyar tura wasiƙa, inji Eddie Perez, daraktan cigaban fasahar duniya a cibiyar OSET, wata ƙungiyar fasaha mai zaman kanta da ba ruwanta da riba. Ya ƙara da cewa idan abin da muke gani a sauran zaɓuɓɓuka na yau da kullum alama ce mai yiwuwa zai fi kwanciyar hankali a yi kiyakan cewa za a tura kuri'u kashi 65 zuwa 75 ta hanyar tura wasiƙo. A yau Litinin ake sa ran 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka za su gabatar da wani ƙudurin ba da tallafin dala tiriliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Shirin na zuwa ne kwanaki gabanin ƙarewar wa'adin ba da agajin kuɗaɗe na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukansu sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi, bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da 'yan Republican a Majalisar Dokokin Ƙasar, shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Amurka Mark Meadows da kuma sakataren Baitul Mali Steven Munich sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin ba da kuɗaɗen ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu. Amma a wannan karo, Amurkawa za su ga kashi 70% ne na kuɗaɗen da aka ba su a baya. A dai ranar Juma'a, wa'adin tallafin farko zai ƙare wanda aka biya wasu ƙunshin kuɗaɗe ga waɗanda suka rasa ayyukansu, aka kuma riƙa ba su 600 a kowane mako baya ga wanda jihohi suke bayarwa. Su da 'yan Republican suna ƙorafin cewa wannan shiri na nufin wasu mutanen da ake biya na samun kuɗaɗe da suka haura wanda ake biyan su a lokacin su na aiki idan aka haɗa tallafin gwamnatin tarayya da wanda jiha ke biyan su. Amma 'yan Democrat a nasu ɓangaren sun kalubalancin wannan ikirari, suna musu cewa lura da yadda cutar ta coronavirus ke ƙaruwa, wasu ma'aikatan ba su da kwanciyar hankalin da za su iya komawa bakin aikinsu. Taurariyar fina-finan Bollywood, wacce har ila yau ta lashe sarauniyar kyau, Aishwarya Rai Bachchan da 'yarta 'yar shekara 8 sun koma gida bayan da suka warke daga cutar COVID-19, kamar yadda mijin Aishwarya, wato Abhishek, ya rubuta a shafin Twitter. Abhishek ya kuma rubuta cewa da shi da mahaifinsa shahararren jarumin Indiya Amita Bachchan suna ci gaba da zama a asibiti fiye da mako biyu bayan sun harba da kwayar cutar. A ranar 11 ga watan Yuli, Amita Bachchan, wanda ya fito a fina-finan Indiya a sama da 200 tun daga farkon shekarun 1970, ya wallafa a shafin Twitter cewa ya harbu da cutar coronavirus. Hukumomin Kamaru sun ba da umarnin kaddamar da bincike kan yadda ake sarrafa kudaden tallafin da fararen hula suka bayar a matsayin gudunmawar waɗanda aka zuba su a wani asusu na musamman don yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar. Umarnin na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna matsin lamba kan a gudanar da binciken, inda suke zargin cewa an wawure dala miliyan 40 da aka tara na kuɗaɗe da kayayyakin aiki da jama'a suka bayar a matsayin taimako. Kokin nasu ya samu asali ne bayan da ƙungiyoyin suka yi zargin cewa an sayar da buhun shinkafa 4,000 waɗanda asalinsu na tallafi ne da aka tanada wa waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 ko da yake hukumomin kasar sun ce an sai isasshen kayayyakin gwajin lafiyar jiki sabulu da man kashe kwayoyin cutar takunkumin rufe baki da hanci magunguna tare da raba wadataccen ruwa a duk fadin kasar shi dai shugaba Paul Biya ya zuba dana miliyan 1.8 a asusun tallafi baya ga fararen hula kamfanoni ministoci da ƴan majalisu da suka bada tasu gudumawar kasar ta Kamaru har ila yau ta samu tallafi daga kasashen waje domin yaki da cutar ta COVID-19
A gaida Hadiza da ta karanta wannan labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muka samu labarin cewa an samu sasanta rikicin kasar Mali. Umar Faruk Musa gare ka.
Kungiyar ta ECOWAS ta dauki wannan mataki ne na haɗin gwamnati ta Gambiza wato da wadda ke mulki da kuma ta ƴan adawa da kungiyoyin hazaman kansu bayan da aka yi wata ganawa ta musamman ta yanar gizo tsakanin shugaban Najeriya da na Ghana da Sierra Leone da na Mali da Senegal da Liberia da Cote d'Ivoire da Guinea-Bissau da Burkina Faso da Guinea-Conakry da Cape Verde da Gambia da kuma jamhuriyar Niger da ma shugaban hukumar ta ECOWAS wanda wannan taron yayi matsayi cewa bayan da haɗin gwamnati ta Gambiza za a dauki matakan gudanar da cikakken bincike a ladabta da duwa'in da suka yi mugun ta'adi ga al'umma Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya ƙara min haske
cikin muhimman shawarwari da aka zartar shine kungiyar haɗin kan yammacin Afirka wato ECOWAS za ta ba da cikakken goyon baya ga zababban shugaba na Mali Ibrahim Boubacar Keita don ya kammala mulkinsa kungiyar ECOWAS bata yadda a kori shugaban kasa ta hanyar zanga-zanga ba in dai zaɓaɓɓe ne shi ta demokradiyya sai dai amfani da demokradiyya don a cire shi sannan shi kansa shugaba Keita ya amince cewa in ya koma kasarsa zai yi duk wani mataki da za a ɗauka don ƴan majalisa guda 31 da ake jayayya da su waɗanda suka haɗa da kakakin majalisa cewa a ce musu su sauka daga mukami domin wannan yana daga cikin abin da ya kawo fitina a sake shirin yin sabon zaɓe su kuma ragowar ƴan majalisa kamar 150 zuwa 60 da suka rage su ci gaba da gudanar da lamura na mulki a ƙasar kafin a maye gurbin waɗannan da aka ce su sauka sannan gwamnatin Mali ta yi iya ƙoƙarinta shugaban ƴan hamayya da aka sace shi Ismaila Sise duk abin da za a yi don a karɓo shi daga hannun waɗanda suka sace shi gwamnati ta yi ƙoƙari ta dawo da shi in banda haka an ce a kafa kwamitin bincike domin ya gano irin waye suka yi ɓarna da kashe-kashen mutane a zanga-zanga da aka yi ran 10/11/12 na wannan wata da ake ciki jami'an tsaro idan sun wuce wuri a hukunta su su kansu masu zanga-zanga waɗanda suka yi ƙone-ƙone na ofisoshi na hukuma a san mataki da za a ɗauka daga cikinsu
to game da haɗa gwamnatin haɗa kafa wadda za a kawo ƴan adawa a ciki wani matsayi ne wannan taron ya cimma
to shi wannan taro ya amince da dukkan shawarwari da wakili na musamman da kungiyar ECOWAS da tura wato tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ko Goodluck Jonathan irin shawarwari da ya bayar akwai wanda ta ce sai a kafa gwamnatin Gambiza wato gwamnatin haɗin kai wanda gwamnati ta kai ta mai ci yanzu ta rike mukamai kashi 50 kenan su jam'iyyu na Amayya su dauki kashi 30 sannan kashi 20 a bawa kungiyoyi masu zaman kansu wato civil society
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta tuna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa muna Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, har yanzu dai muna birnin tarayyar Najeriya Abuja. Masu saurare karfa a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To jama'a sai a mana aikin gafara a halin yanzu ba za mu iya kawo muku rahoto kan atisayen da sojojin ruwan Najeriya ke shirin yi ba. Kafin shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan.
Thank you. Wonder.
Yanzu kuma da sanin malumfashi da shiri na gaba.
An gabatar da nadin sarautar sadaukin shinkafi ne ga tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Kayode a dakin da ya sauka a birnin Gusau maimakin a fadar sarki bisa ga al'ada. Shin waye sadauki kuma menene siffofin wanda ya cancanci a bashi wannan sarauta? Masanin tarihin kasashen Hausa da al'adunsu, Professor Abdullah Uba Adamu, mataimakin shugaban budaddiyar Jami'ar Najeriya, ya amsa wannan fatawa.
Sadauki a tarihance tana nufin jajirtaccen jarumi a lokacin da ake yaƙe-yaƙe tsakanin masarautu a ƙasar Hausa. Mutumin da yafi kowa jarumtaka shi sarki yake nadawa sadauki. Amma kuma kalmar tana nufin Abubakar. Duk mai suna Abubakar shi ma akan kira shi sadauki. Takan yi wannan ya faru ne saboda ganin yadda Sayyidina Abubakar khalifan farko ya riga ya karɓi ragamar musulunci bayan fakuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma yadda ya jajirce na ganin cewa lalle musulunci ya yadu ya ci gaba. Saboda haka kowane sarki in ya ga dama zai iya daukan wani mutum dake cikin jama'arsa ya bashi sarautar sadauki. Idan wannan mutumin ya cancanci sarautar bisa jaruntakar da ya yi na ci gaba da wurin, tunda kenan an daina yaƙe-yaƙe, amma akwai kuma wani yaƙin da ake yi. Ana yaƙi ne don a samu wa masarauta abubuwan yi, a samu wa matasa ayyukan da za su yi, a raya masarauta. To mutumin da aka ga ya riga ya jajirce wajen ci gaban masarautar, to wannan za a iya bashi sarautar sadauki. To kaga inda sarautar sadauki kenan ta samu asalinta. Amma dai kamar da riga maka a lokacin yaƙe-yaƙe ne aka fi amfani da ita.
Na zanta da Dr. Tijjani Salihu Shinkafi, malami a Jami'ar Usman Dan Fodiyo, wanda ya ajiye rawaninsa na uban marayu don adawa da naɗi da aka yi na sadauki. In ji shin yaya ake ciki yanzu?
Mun fahimci cewa lalle masarautar shinkafi ba ita ce kadai ke da wannan ra'ayi na baiwa wannan bawan Allah da ya hice wajen batanci da suka da zafafan kalamai ga al'adarmu da yankinmu na arewacin Najeriya. Yana da sa hannu da gwamnatin jihar Zamfara, wanda mun riga mun fahimci haka ta hanyar kalaman da wani makusanci ne ga gwamnatin jihar Zamfara, kuma makusanci ne ga fada shi emir na shinkafi, inda ya fito gaban manema labarai cewa wannan sarauta an yi ta ta zauna ba za ta canzu ba. Mu dama can ba yan jayayya ne da gwamnati ba, da na aji sarauta ta kuma na yi kira ga duk wani wanda yake da sarauta irin tawa. Mutane jimilla kusan guda biyar suka karɓa kira suka aji sarautunsu domin nuna rashin goyon bayansu ga wannan mataki da ita masarauta da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka. To akan haka mu ba abin da zamu iya yi illa mu zura ma ita masarauta ido da kuma gwamnatin jihar Zamfara akan wannan mataki da ta dauka. Ta mu da mun so a sa shi wannan bawan Allah ya zo ya fito fili ya ba arewacin Najeriya hakuri da kuma ita fada sarkin musulmi akan kalaman da ya can baya bisa kuskure. Sannan kuma a canza ita sarautar da aka bashi, domin shi dai sadauki da aka bashi bai daidai da shi ba.
Malami Sheikh Yusuf Musa Asadi Sunna ya jawo hankalin mahukunta game da rashin cancantar wanda aka nada ga hujjojinsa.
Asalin abin da ya shafi sarautun jidda Bature ya zo ya lalata abu, amma mu muna kallon asalin abin da ya kafa su ba gargajiya ba ce ta kafa su, addinin musulunci shi ya kafa su. Kuna musulmi bai kamata bai zamanto ku kuke ba da gudunmawa abin da asalinsa addini ne ya kafa shi ya zamanto da ku ake ruguza wannan abu. Yanzu rigingimin da suka taso kwanan nan, kowa ya san cewa magana ce da aka ɗauko kani kalifa ya mai cewa za a bashi sadaukin shinkafi. Idan an ce sadauki, wani jarumi, wani gwarzo wanda ya kawo ma al'umma wani abu. Fili din nan shina ko wani abu da ya kafa ne a yankin jihar Zamfara a yankin shinkafi shin akwai ne? Lokacin ba kowa ya san cewa a arewacin Najeriya ba akwai guraren da yana zuwa ya je ya gina makarantu. Waɗanda ke wannan yankuna inda ya je gina makaranta ya ɗauki na yin musu suke karatu, idan mutanen yankin sun kira shi sun masa irin wannan girmamawar, ya cancanci su yi masa ita. wani ya fitar da magana da yawun gwamnati ya ce wai gwamnati ba ta sa baki kan harkar masarautu. Amma ya kamata mai magana ne sani duk lokacin da kake magana ta hankali, ji yadda kake da hankali da dabara wanda ya fi ka hankali da dabara. A matsayin sarkin shinkafi, shifini din nan yana can kudancin Najeriya, bai da alaka da shi, bai taba zuwa Zamfara ba. Haka kawai ba zai yi tunani ba ya kamata ya kira shi ya bashi sarauta. Magana ce da hankali ba zai iya ɗaukar ta ba, cewa gwamnati ba ta da hannu a ciki. Muna fatan wanda lamari za a duba shi ta yadda kada kai abin da bari in yi dan in bakanta ma wani rai, amma daga ƙarshe abin ya zo ya jawo mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala.
Shin ko fadar gwamnati tana sanye da kiran da jama'a ke yi na a janye wannan naɗi? Mai baiwa gwamna shawara game da kafofin yaɗa labarai Alhaji Zailani Baffa cewa
abubuwa da yawa sun faru daga wannan lokaci zuwa yanzu, kuma mun faɗi matsayinmu a kai cewa gwamnati ba ta da wani abu wanda ya shafi al'amuran masarautu, kuma duk abin da yake wanda ya shafi dokoki ana yin sa ne a ƙarƙashin ministry ta ƙaramar hukuma da chieftaincy. Saboda haka gwamnati ita na farko ba ta da hannu a cikin duk abin da majalisar kowane sarki ke yanke hukunci a kai. Sannan kuma kiraye-kiraye da jama'a suke yi, duk na karanta abin da jama'a suke faɗa cewa a janye wannan sarauta, kuma ina sake tabbatar maka ko ɗazuma na sake karantawan da wani ban shinkafi wanda ya magana da yawun masarautar shinkafi ɗazu ya ba da wata sanarwa cewa ba za su janye wannan sarauta da suka bayar ba. Waɗanda suka riga suka ajiye sarautar su su guda biyar kwanan nan za a shirya a sake naɗa waɗanda za su karɓi matsayinsu. Wannan karanta shi ne shi ma ɗazu. Amma dai abin da nake so jama'a su gane shi ne a kullum gwamna Matawalle bai shiga cikin harkokin da tsari irin na mulki bai ba shi izini ya shiga ba. Kuma mun ɗauka cewa duk abin da majalisar shinkafa ta yi ta yi shi ne saboda mutanen kasar shinkashi.
Matasa da jama'an gari sun bi sahun masu neman a sake diba wannan al'amari.
Sunana Honorable Turaki ya Abubakar Talata Zamfara, President Northern East Forum. Kina mu ga mai daraja gwamnan jihar Zamfara, yawa Allah ya dubi jama'ar jihar Zamfara. Wannan sarauta da aka ba Beni Kayode ya jaye ta ya bashi wata sarauta. Misali an ba tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ɗan Laban Sokoto, an ba Rocha Okorocha ɗan jika Sokoto. A Arewa aikace-aikace da ya mana na alheri kai su makarantun ne da gina makarantun ne babu adadi.
Gaskiya da yawancin mutane na cikin gari ba su ji daɗin abin da ita masarauta ta gudanar da ba, amma kuma wasu da cikin matasa suna goyon baya, wasu kuma ba su goyon baya.
Sani Shabi Malfashi, Murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
To yanzu kuma ga Murtala Faris san yana da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Manchester United da Chelsea sun sami gurbi a gasar zakarun Turai ta kakar wasanni mai zuwa, bayan da duka ƙungiyoyin biyu suka yi nasara a wasanninsu na ƙarshe na gasar Premier a ranar Lahadi. Tun a makon jiya ne Liverpool ta ɗaga kofin na gasar Premier ta bana da aka soma tun a ranar 19 ga watan Agustan bara, to sai dai kuma aka dakatar da ita na tsawon watanni uku sakamakon annobar coronavirus. United ta gargare a matsayin ta uku a teburin gasar ta Premier, bayan da ta yi nasarar doke abokiyar takararta Leicester City da ci 2-0, yayin da ita ko Chelsea ta gargare a matsayin ta hudu bayan da ita ma ta doke Wolves da ci 2-1. Leicester da ta gargare a matsayin ta biyar a teburin ko za ta fafata gasar Europa League a kakar wasanni mai zuwa tare da Tottenham wadda ta gargare a zaman ta shida, bayan da ita kuma ta yi kunnin doki da Crystal Palace da ci 1-1. A can kasan teburin gasar ta Premier kuwa Bournemouth da Watford sun fadi daga gasar ta Premier kasancewar su a matsayin na 28 da 29 a kasan tebur inda suka bi ta Norwich wadda ta sami tabbacin faduwa daga gasar tun fiye da tsawon mako daya da ya gabata. Shahararren dan wasan gaba na kungiyar Liverpool Mohamed Salah ya bayyana tababa akan ci gaba da kasancewar sa kungiyar bayan da ta lashe gasar Premier ta bana karon farko a cikin shekaru 30. Sala mai shekaru 28 ya ce ba wanda ya san abin da zai faru da shi nan gaba a lokacin da aka tambaye shi akan makomarsa a kungiyar. Ko bayan kofin na gasar Premier, Liverpool din ce zakarun Turai yanzu haka bayan da ta yi nasarar lashe gasar a kakar wasanni da ta gabata. A bangare ɗaya kuma ɗan wasan kungiyar Chelsea Pedro ya yi bankwana da kungiyar bayan buga mata wasa na karshe a jiya Lahadi kamar yadda kocin kungiyar Frank Lampard ya tabbatar. Pedro dan kasar Spain mai shekaru 33 ya koma Chelsea ne daga kungiyar Barcelona akan kuɗi fam miliyan 21 a shekara ta 2014 inda ya taimakawa kungiyar ta Chelsea din ta lashe gasar Premier a shekara ta 2017 da kuma gasar kofin FA da kuma Europa. Rahotanni sun nuna cewa Pedro na shirin komawa kungiyar AS Roma ta kasar Italia. To domin samun ƙarin labaran wasanni sai a tarbe mu a shafukanmu na internet wato boyhausa.com ko kuma sashenhausa.com haka kuma a shafukanmu na sada zumunta na Twitter da kuma Facebook. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amon a takaice.
Wannan shekara za ta iya kasancewa ta kafa tarihi ga Amurka idan aka gudanar da zaben kasar ta hanyar tura wasiƙo ga masu zaɓe kuma lamarin na jefa fargaba kan batun da ya shafi tsaro. Amma jami'an zaben sun ce suna da tsare-tsaren da za su sanya a samu nasara ta hanyar da ake amfani da aika wasiƙo yayin da batutuwa da suka shafi lafiya a daidai wannan lokaci na annobar COVID-19 suka tilasta wasu jihohin gudanar da wasu zaɓuka ta hanyar amfani da wannan kafa. A yau Litinin ake sa ran jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka za su gabatar da wani kudirin ba da tallafin dala tiriliyan ɗaya domin sassauta raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a ƙasar. Shirin na zuwa ne kwanaki gabanin ƙarewar wa'adin ba da agajin kuɗaɗe na farko ga miliyoyin Amurkawa da suka rasa ayyukansu sanadiyar cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana tattaunawa da 'yan Republican a majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Amurka Mark Meadows da kuma sakataren Baitul Mali Steven Mnuchin sun ce tallafin ya kunshi faɗaɗa shirin ba da kuɗaɗe ne ga waɗanda suka rasa ayyukansu. Amma a wannan karon Amurkawa za su ga kashi 70 cikin 100 ne na kuɗaɗen da aka ba su a baya.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Station wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyarmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.